بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويكون مستفيدا في جميع الأحوال والأوقات من جميع الأشخاص.
ويكون مستفيدا في جميع الأحوال. وأنا سؤال بين إلمي يكسن شيء مستفيدا من من فائدة في جميع الأحوال أتكن دكنا حال اللنسا. A cikin dukkanin halayensa ya zamanto yana neman fa'ida daga wajen bayin Allah, wato a cikin hali na yarwa ne, kana cikin wadata ne, to ka yi amfani da wannan wadatar taka ka nemi fa'ida da ita, ka nemi lahirarka, ka gina duniyarka, sannan kuma ka gina lahirarka. Haka kana cikin kunci ne, ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan damar taka ka nemi fa'idodi waɗanda suke masu girma a cikin wannan yanayi na kunci da kake ciki. Kana cikin hali na rashin lafiya ne, a cikin wannan hali na rashin lafiya wanda ya zo gaishe ka, wanda kasancewa malami ne, za ka fa'idantu a wajensa. To ka yi ƙoƙari ka nemi wata fa'ida a wajensa wanda zai fa'idantar da kai kana kwance, in ma a gidan asibiti, in ma a cikin gidanka, ka dinga karanta wannan abu. Hakanan kana cikin halin lafiya ne, ka yi ƙoƙari ka yi amfani da damarka ka fa'idantu daga wajen ‘yan uwanka musulmai. Ya ce wal awqati, a cikin dukkanin halayensa da kuma dukkanin lokutansa, da kowane lokaci, da safe ne, da rana ne, da maraice ne, da dare ne, da zamanto kana neman fa'ida. Sannan kuma min jami'il ashkhas, daga wajen dukkanin mutane gabaki ɗaya. Kada ka yi tunanin cewa fa’ida za ka same ta ne daga wajen na sama da kai kaɗai. Akwai lokacin da fa’idar da za ka tsince ta daga wajen na ƙasa da kai, wanda ka fi shi kwanaki, ka fi shi ilimi, ka fi shi kuɗi, ka fi shi duk abin da ya shafi mataki na girma. Amma kuma akwai abin da shi ya sani, wanda Allah Ta'ala kai bai sanar da kai ba shi. An gane da kyau? Idan aka ce wane ya fi wane ilimi, to watakila ba shi yake nuni akan komai da komai ya fi shi sani ba. Akwai lakanin da akwai shi a wajen wannan wane, wanda shi wane don tarin ilminsa ba shi da shi. To don haka sai ya ƙoƙari ya fa'idantu daga wajen wannan na ƙasa da shi ɗin, ya je ya san wannan abun, ko kuma ya nemi fa'idar shi a wajen shi. Na'am.
Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wal hikmatu dallatul mu'mini aina ma wajadaha akhadhaha. وقيل خذ ما صفا ودع ما كدرا.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنج كادا صلى الله عليه وسلم يتي الحكمة ضالة المؤمن ما يتي عليه الصلاة والسلام يتي حكمة سرغنتا تي تمومني سرغنتا تي تمومني. فاتو أبن دي كنفي دا سرغنتا. Ilimi shine abin da musulmi yake cigiyar shi yake, ina inda ilimi yake. To kaga aina ma wajadaha akhadhaha, a duk inda ya samu wannan hikima din, to zai amshe ta da hannu biyu, saboda ita ce dama yake cigiya. Kana neman ilimi mai amfani, sai aka ce maka ya ka ana akwai ilimi mai amfani, ka ce ba ka so, kaga ba za ka kallaci wannan gurin ba. Wannan gurin gurin ‘yan ƙasa da kai ne, wanda ka fi su kwanaki ne, gurin na sama da kai ne, gurin waɗanda kuke ma’amulla ne da su, gurin wanda ba kwa ma’amulla da su, dama cigiya ce kake. Waye ga ka za ta, aka ce ta shiga gidan wannan mutumin, ka za a ƙwarƙwara, ka ce ka za ta shigo nan, ko ce eh ƙwarai, fara mai kaza kaza, ka ce eh ƙwarai ita, ce to bari a kawo maka ita a danga maka. Ba za ka ce ba, to in dai ta shiga gidan wani ni na ƙare da ita, ba ni ba ita. Me yasa ta shiga aina mata kashe da ba? A'a, to haka hikima take. In dai kasancewa akwai ilimi mai amfani a wajen mutum, to kada girman kai da reni da jiji da ka ya hana ka kaje ka fa'idantu da wannan mutum. Ko da ƙasa yake da kai a shekaru, ko da ƙasa yake da kai a ilimi. Saboda ba kowane ilimi ba ne za ka same shi a wajen na sama da kai. Akwai ilimin da dole sai a wajen na ƙasa da kai za ka koye shi. Misali, Imam Shafi'i, Allah Ta'ala ya ji kansa da rahama, wato yake cewa ɗalibin ilimi ba zai zamanto ba ɗalibin ilimi na gaske sai ya yi karatu a wajen mutane guda uku. yayi karatu a wajen na sama da shi, mutumin da ya fi shi ilimi ya fi shi kwanaki. A wannan gurin zai koyi yanda ake karatu, zai koyi ladabi, zai kuma zai koyi tarihi wanda shi bai gani ba wannan abu. Sannan kuma dalibin ilimin da yake sa'an ka ne, wanda da kai da shi tsare kun juna ne ta fuskar shekaru, sannan kuma tsare kun juna ne ta fuskar karatu, shi ba zai ce ya fi ka ba, kai ba za ka ce ka fi shi ba. To kai kokari ka fa'idantu da shi, saboda akwai waɗansu matsaloli wanda kai suka rufe maka shi kuma ba su rufe mishi ba. Akwai waɗansu matsaloli wanda kai a haske suke a wajenka, amma shi kuma cikin duhu suke a wajen shi. To sai ya zamanto kun yi ba ni gishiri in baka manda. Sannan kuma ka ɗauki ilimi a wajen na ƙasa da kai, shi ne lokacin da mutum ya yi tuntuɓe, ka zame wa gaskiya, ka karkace wa gaskiya, sai wani ya ɗago ka ya nuna maka ga inda gaskiyar take. To kar ka kallace shi a matsayin shekarun shi ko wani abu, kallace abin da ya nuna maka. Yan tsoho ɗan shekara 50 ya zo shi ya ce zan tafi zandar kau, sai ka ga ya yi wajen ya hau kan daban wannan zai tafi zarmu. Kana ɗan shekara 20 za ka iya ce mishi baba wait ina ne kuka ce za ku, ya ce zandar ce za ni yaro na, ya ce mini za a siyo mishi teni, to kuma na je bakin dasha an ce babu, ce ai baba nan zarmu ce fa za ka tafi, ce to ɗana ina ce hanyar ta da magara. Shikenan da kaga sai ka maido shi ka je ka dora shi, ba zai ce ba ya ba yaro yaushe aka aihe ka, ni ne za ka nuna hanya. Kaga yana cewa yaushe aka aihe ka, in ka ce ya tafi shikenan, inda zai tafi zai ƙara nausa ne cikin bata da. Sai ya je shi can zarmu, in ya za ya ce zandar nake tambaya, a ce ina zandar, daga na ka wato, ya ce daga murya, ce ai hanyar da ka biyo ba ita ba ce. Shikenan kuma sai ya dawo ya yi wahala, ya ɓata mintunan shi, ya ɓata man shi, ya ɓata motan shi, kuma ya dawo ga garab-garab ya taro, yaro iya haƙuri da Allah, nuna ma hanyar zandar ki. An gane da kyau? To haka take. In ya zamanto mumini a yanda yake tunani shi ne karatu kawai sai dai ya fa'idantu daga wajen na sama da shi, amma na ƙasa da shi ya fi ƙarfin shi ya gaya mai wani abu, to har a yanzu bai kai matakin ɗalibin ilimi ba wanda yake na gaske. Saboda duk wani mutum mahama balaka min al-ilmi la yakhlu min az-zalal, akwai waɗansu tuntuɓe da za su iya bujiro maka ka san da su ko baka san da su ba. To a wannan lokacin ya zamanto ka fa'idantu daga wajen na ƙasa da kai. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lalle wa karatun kuma mai ƙarfi, ka fa'idantu daga wajen na ƙasa da kai, wannan shi ma yana da muhimmanci. Wakila wato an faɗa a cikin magana, malamai suka ce khudh ma safa wa da'a ma kadur, ka amshi dukkan abin da ya zamanto ya tatu, abin da kasancewa lalle wannan ya tatu daga matata wanda take mai kyau, ya fito daga bakin bakuna na malamai magabata, abu ne wanda yake mai albarka. Wa da'a ma kadur, dan abin da ya zamanto datti ne, gurɓacewa ne, to ka bar shi kai watsi da shi. To wannan yake nuni akan cewa idan zaka koyi ilimi, to ka dinga auna wanda zaka yi karatu a wajensu. Sannan kuma idan aka koya maka karatu, akwai lokacin da za a saki layi wajen koya karatu. Yamma wani za a ga cewa Allah Ta'ala ya ba shi surutu, to lokacin da wannan malami yake surutu, to ba kowane surutun nashi bane zaka kwasa. Akwai abin kwasa, akwai abin zubarwa, sai ka kwashi mai kyau din, ka bar abin da yake ba shi da kyau din. Na'am.
وسمعت الشيخ الإمام الأستاذ فخر الدين الكاشانية رحمه الله تعالى يقول كانت جارية أبي يوسف رحمه الله أمانة عند محمد رحمة الله عليه، فقال لها محمد هل تحفظين في هذا الوقت من أبي يوسف في الفقه شيئا؟ قالت لا إلا أنه كان يكرر ويقول سهم الدوري ساقب فاحفظ ذلك منها. وكانت
وسمعت الشيخ الإمام أتناجي الشيخ دتيجو الإمام شوغبا وند أكيين كوي دشي الأستاذ ببما لمي فخر الديني الفهرين الديني نمسلنج Al-Kashaniya, Al-Imam Al-Kashani, Allah Ta'ala ya ji kansa da rahama. Naji shi ya kulu yana cewa, kana tijariyatu Abi Yusufa rahimahullahu, baiwar Abu Yusuf Al-Balakhi, daya daga cikin manya-manyan ɗaliban Al-Imam Abu Hanifa, Allah Ta'ala ya ji kansa da rahama. To na Abu Yusuf yana da kwai baiwa. To ta kasance amanatan inda Muhammadin rahmatullahi alaihi, ta kasance amana ce a wajen Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, daya daga cikin manya-manyan ɗaliban Abu Hanifa guda biyu ne da bako. Mun yi magana akan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani a baya, wanda shine aka ce alatu sannifu kitabun fi zuhudi, yace sannaftu kitabun fil buyu'i. Mun gane shi kuma Abu Yusuf al-Balakhi shine wanda da duku ne nana cewa karatu da yawan muraja'a da dawwama akan zuwa makaranta, sai ya fitar da shi daga cikin dukantaka ya zamanto mai kaifin kwakwalluwa. To yana da kwai baiwa, sai ya bayar da ita ajiya amana a wajen abokin karatun shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Kana ana nan faqala laha Muhammadun, sai Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani sai ya ce wa wannan baiwar ta Abu Yusuf al-Balakhi, yace da ita hal ta hafazina fi hadha al-waqti min Abi Yusuf fil fiqh shay'an, hal ta hafazina shay'an, kin haddato wani abu fi hadha al-waqti, a cikin wannan lokaci da kika zauna, tsawon lokacin da kika zauna, min Abi Yusufa, daga wajen malaminki kuma shugabanki Abu Yusuf, fil fiqh, a bangaren abin da ya shafi masaloli na fiqh, shin akwai wata masala ta fiqh wanda kika haddato daga wajen shi, wanda kika fa'idantu da ita daga wajen shi wannan malami naje kuma shugabanki? Qalat la, tace a'a, ban haddato komai daga wajensa ba. Tace ban haddace komai ba a wajen shi wannan abokin karatunka Abu Yusuf, illa annahu kana yukarriru, sai dai cewa hakika shugabana Abu Yusuf ya kasance yana tittisa wannan jumla din, wa yaqulu, yana fada yana cewa sahamud dauri saqiqun, wato rabo wanda yake mai kewayayyo ko saƙiɗin mai faɗowa ne akan wanda Allah ya kaddara. Mun gane da kyau da ake cewa rabon kwaɗo baya hawa sama, in ya hau sama ma ya faɗo ko? To shine sahamud dauri, rabo wanda yake mai kewayayyo ko mai kewayawa, saƙiɗin mai faɗowa ne akan wanda yake da rabo. Aka yi aka wurɗin nan, za ka ga cewa in aka wurga baka san kan wanda zai faɗo ba ko? To haka nan rabo yake. To wannan mas'ala lokacin da shi Abu Yusuf yake faɗanta, yake ce sahamud dauri saqiqun, sai ya zamanto da ita wannan baiwar ta tafa ta haddace da shi wannan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ya tambaye ta abinda ta haddato daga wajen shi abokin karatunsa Abu Yusuf, ta ce ba ta haddace komai daga wajensa ba, in banda wannan jumla mai albarka, sahamud dauri saqiqun. To Abu Yusuf al-Balakhi abokin karatun Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ne. Mun gane da kyau, kuma yanzu wannan baiwa ce ta Muhammad Abu Yusuf, wanda shi mai gidanta ma ba za a ce malamin shi bane, amma kuma yanzu ga wata kalma wanda ta faɗa wanda shi bai ma taɓa jin ta ba. To tace fa hafiza zalika minha, sai shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani shi ma sai ya haddato wannan jumla din daga wajen ita wannan baiwa, dan sai ya fa'idantu daga wajen baiwa. To
fa kana ce mas'alatu mushkilatan ala Muhammad rahimahullahu ta'ala farfa'a iskaluhu bi hadhihi al-kalimati,
Fartafa
iskaluhu bi hadhihi al-kalimati fa'alima anna al-istifadata mumkinatun min kulli ahadin.
To shikenan, wa kanat al-mas'alatu mushkilatan ala Muhammad rahimahullahu ta'ala, to wannan mas'ala ta sahamud dauri saqiqun, sai ya zamanto ta kasance mai likitarwa ce ga Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Da ta faɗa mishi ta ce, to naji dai shugabana yana faɗar wannan jumla ɗin Sahmu Dauri Saqib. Shikenan ya haddace, kuma sai ya zamanto gabaki ɗaya ma'anarta ta rikita a gare shi. Ya kasa ganewa menene ma'anar wannan Sahmu Dauri Saqib wanda ya ji daga wajen wannan baiwar. Ga ta kuma baiwar nan yarinya ce ga abokin karatun shi, ba malaminsa ba ma. Yanzu fartafa ishkaluhu bi hadhihi al-kalima. Sai ishkalin da yake da kai na cewa ta kaka ne za ka iya fa'idantuwa daga wajen na ƙasa da kai, sai ya ɗaukaka ya ɗauke bi hadhihi al-kalima saboda wannan kalma da ya jiyo daga wajenta, sai ya gane cewa lallai da ake cewa na ƙasa da kai akwai abin da zai fa'idantar da kai shi wanda da baka sani ba, lallai haka ne. Fa'alima sai ya yi sani cewa anna listifadata haƙiƙa neman fa’ida mumkinatun min kulli ahadin, zai iya yiwuwa ka neme ta daga wajen kowane mutum. Na ƙasa da kai ne, abokinka ne, na sama da kai ne, kowanne za ka iya fa’idantuwa da shi daga wajen shi. Saboda lokacin kafin ya ji wannan kalma daga wajenta, yana ganin cewa ya ne za a yi ka fa’idantu daga wajen na ƙasa da kai, me na sama ya ci barantana ya ba na ƙasa. Shikenan da ya ji wannan kalma daga wajenta, ya kai ya kawo ya rasa yadda za a yi. Al-Imamu Abu Hanifa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ina ga ya tafi ya yi aikin hajji sau 50 akan wannan matsala din ana tambayar shi. Sahmu Dauri Saqib shi ne mutum ne baya da lafiya, baya da lafiya, yana da kai bawa, bawa ɗaya ne ya mallaka, yana da kai ‘ya’ya kuma. Yana cikin rashin lafiya, ba ya da lafiya, kawai sai ta yi bawan nashi wannan ya baiwa abokin shi shi. An gane da kyau? Da ya ce ya baiwa abokin shi shi. Da aka kai wa abokin nashi shi, shi ma abokin nashi a lokacin da aka kai mishi bawan ba shi da lafiya. Yana cikin rashin lafiyar ne ya ce, kai, ba ni ban sani ba ko ni zan riga shi ko shi zai riga ni. Bawan nan da ya ba ni shi, ni ma a je a ce na ba shi shi. Yanzu shi kenan ana cikin wannan, kawai sai suka mutu duka gabaki ɗaya. Da shi mai bawa na farko wanda ya bada shi, da shi mai bawa na biyu wanda ya bada shi, shi ma. To yanzu kuma kowa a cikinsu ba shi da wata dukiya sai wannan kin bawan ɗaya-ɗaya. Wanda shi kuma idan mutum ba ya da lafiya ya yi wasiya, iya abin da yake da kai a cikin dukiyarsa shi ne sulufi ne yake da damar ya yi wasiya a ciki, ko? To yanzu shi na farko da ya ce ya bada wannan bawan nashi, yanzu shi kenan aka je shi wancan abokin shi wanda ya yi hauzin wannan bawa da aka ba shi, shi ma daga ba kuma ya ce ya ba da shi. Yanzu ya za a yi? Yaya ne za a yi? Yaya za a fitar da matsalar nan? Sannan kuma shi wannan bawa idan aka saida shi, yanzu tushen kudin shi suwa za a damƙawa? Sannan kuma kaka za a yi da sauransu? Wannan shi ne Sahmu Dauri Saqib. Kaga wanda ya ba da kyautar da farko kuma hallo sai ta dawo hannun shi. Da ta dawo hannun shi kuma ana famar a maida ta can, kuma sai ya zamanto dukansu sun mutu. To ya za a yi matsalar? To shi ne Abu Yusuf Al-Balakhi yake faɗar haka, wanda shi kuma Abu Hanifa ya yi aikin hajji kusan sau 50 akan wannan matsala ɗin. ‘Yan Kufa matsala ɗin nan gabaki ɗaya ta gajiyar da su. Malaman Kufa a wannan lokacin an tattauna kowa ya shiga ya huta, sai abin ya zamanto ishkali ne a gare shi. Idan ya tafi aikin hajji a haɗu da ‘yan Basra a can, a haɗu da ‘yan Madina, a haɗu da ‘yan Sham, a haɗu da ‘yan kaza, a haɗu da ‘yan kaza, duka akan wannan kin matsala ɗin. To kuma daga ƙarshe sai aka samu bakin zara. To ala kulli halin na sai mu tafi. Wannan shine ma'anar Sahmu Dauri Saqib kenan.
Wa li hadha qala Abu Yusuf rahimahullahu hina qila lahu bima adrakta al-ilma qala mastankaftu min al-istifadati wa ma dakhiltu bil ifada.
Wa li hadha qala Abu Yusuf rahimahullahu, saboda haka ne ma al-Imam Abu Yusuf al-Balakhi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ya fada hina qila lahu, lokacin da aka ce da shi, bima adrakta al-ilma, Malam Abu Yusufa, da menene ka riski ilimi, da menene ka samu ilimi? Kala Abu Yusuf ya faɗa yana mai bayar da amsa, ya ce mastan kaftu mina listifadati, ya ce to ni dai tunda nake ban taɓa yin girman kai ba, game da neman fa'ida. Mastankaftu ma'anar shi mastakbartu. An gane ku? Amma alladhina stankafu wastakbaru fayu'adhibuhum 'adaban aliman wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Suratul Nisa'i ku? Yace bin taba yin girman kai ba. In ta da karan hanci game da abin da ya shafi neman fa'ida. In ce ni ba zan je in yi karatu a wajen na ƙasa da ni ba. In ce ni ba zan je in yi karatu a wajen sa'ana ba. In ce ni ba zan yi karatu ba a wajen abokin faɗan mahaifina ko a wajen faɗan abokina. A'a, in dai akwai abin da zai baka na ilimi, kada ka yi girman kai. Wannan girman kai da aka ce rawanin tsiyatu haka ne. Ko nawa ka tara ta dukiya, in dai kana da kai girman kai to rawanin tsiya ne. Kada ka yi tunanin cewa wai rawanin alheri ne ka ɗora kanka. Rawanin tsiya ne. Don abin da ka tara in dai na duniya ne. Kamar yanda baka zo duniya da shi ba ko, to haka nan watakila in ma kana cikin duniyar ya gudu ya bar ka. Kana gudu kai kamo shi amma kuma ya ci haba yaro. Na fi ƙarfinka. Ya ce sai turotar. Ce lokaci ya kama kara. Ce lokacin da kake da dama da Allah ya sa maka abin a hannu, ya sa ni a hannunka. Baka yi amfani da damarka ba ka nemi alheri ko, to yanzu ne kuma wajen wani zan tafi. Haka ita duniya take dama. To da haka duk mutumin da ya zamanto yana girman kai akan abin da ya shafi karatu, shi ba zai je yi karatu a wajen wani ba, saboda ya rena shi, to ba shi ba ilimi. Mutumin da ya zamanto yana jin kunya, shi ba zai yi karatu ba a gaban su wani, da wani don kannin shi ne, da wani don sa'annin ɗiyan shi ne, da wani babansu shi ne abokin shi. Da sauransu, to ba zai yi karatu ba. Wannan shi ne maganar Mujahid ibn Jabar, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Ya ce, la ya ta'allamu ilma mustahayin wala mustakbir. Duk mutumin da ya zamanto yana jin kunyar a ganshi a gurin wane yana karatu, ko yana jin kunyar a ganshi ya yi tambaya, to ba zai koyi ilimi ba. Haka mutumin da ya zamanto mai girman kai ne, shi ma ba zai koyi ilimi ba, sai dai ya ga ana yi. Ya ce, wa ma bi khiltu bil ifadati. Ya ce, kuma tunda nake bin taɓa bayin rowa ta hanyar bayar da abin da yake waje na fa’ida. Ya ce, shi ne wannan shi ne laƙanin da ya sa na samu ilimi. Na farko, inda aka ce mini wannan akwai malami a wannan gurin, ina zuwa in fa’idantu da iliminsa. Sannan kuma na biyu, ni ma ina kafa majalisi ina koyar da abin da Allah ta'ala ya hore mu. Saboda idan kana so ka tara ilimi, shi ne guda biyun. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Amma idan ya zamanto ka wadatu da daya, ka yi jifa da daya, to ba za ka samu wannan abin da ake bukata. Ka je ka nemi ilimi a matsayinka na almajiri a wani gurin. Sannan kuma ka zo ka a matsayi a wani guri ka zamanto malami. Amma in ya zamanto kai ka mai da kanka malami, ba ruwanka da karatu a wajen malamai, sai dai kai a zo a kwasa a wajenka, kana tunanin cewa ka rufe kofa, a duniya ba wani malamin da za ka fa'idantu da shi, to a yanzu ka zamanto ka fi kowa jahilci. Saboda kasancewarka jahilci shi ne rashin karatu da ka fasa yi. Karatu sai ana yin shi ake yake haɓaka, amma baka koyarwa, sai dai kai ka je kai, to ba za ka ga yanda kake so ba. Dole ka haɗa guda biyu, al-istifadatu wal ifadatu. Ka nemi fa'ida min ghayrika wa ifadatu ghayrika, kuma ka fa'idantar da wani ka kaima. Haka ya kamata a yi. Yana shigowa hannunka, kai ma kana bayarwa. Yana shigowa hannunka, kana bayarwa. Amma in ya zamanto in ya shigo hannunka kankamo kake yi ko, yana shigowa hannunka kik ya gasa a jihunka, to mala'ika zai raka maka adda. Allah duk mai hanawa shi ma Allah ka hana mishi. Haka ko ilimi ne. Ba wata rana da za a wayi gari face sai akwai mala'ika guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da su daga sama, suna ta addu'a, wuni suke su kwana suna ta addu'a. Addu'ar da suke shine, Allahumma a'zim munfiqan khalafan, Allahumma a'dhim musikan talafan. Na farko addu'ar da yake shine yana cewa ya Allah dukkan wanda yake bayarwa da abin da Allah ka bashi, duk wanda yake kashewa abin da ka bashi, yake tallabawa da shi, to Allah ka bashi kambacin sa. Allah ka maye mai da gurbin sa. To a ta bangaren ilimi idan kana fa'idantarwa ko to sai ya zamanto Allah ta'ala ya sawa abin da kake karantawa din albarka. Sannan kuma ɗayan shi kuma mala'ika yana cewa Allahumma a'dhim musikan talafan. Ya Allah dukkan wanda yake kankamo da abin da ka bashi, baya tallabawa na ƙasa da shi bangaren ilimi, shi sai dai a bashi shi baya bayarwa, Allah ka gadar mai da hasara. Ka sa karatun da yake ya zamanto hujjatun alaihi ne la hujjatan lahu. In dai har mutum yana karatu ko kuma akwai buƙatar ya koyar da waɗansu amma yayi rowa da koyarwar wannan, to sani wannan addu'ar za ta hau kanshi. Dole ya zamanto ka hada guda biyu idan kana so ka shiga cikin wanda za a musu addu'a. Ka je ka koya sannan kuma ka koyar. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusu. Kai ka koya ka koyar, amma kada kai riki bangare ɗaya ka saki bangare ɗaya. Idan ka riki bangaren kai ka je ka koyo, amma wannan da wannan da wannan za su zo su ce malam muna so a samu na lokaci a koyar man a koyar da muka ce ba lokaci, kuma kai ka san idan baka koyar da su ba wannan yaran za su iya shiga cikin wani yanayi, za su tashi ba karatu, za su tashi ba tarbiya, za su tashi ba kaza, amma saboda bakin ciki sai ka ji koyar da su. Kenan mala'ika yana ta maka addu'a sai ilimin naka ya yin albarka. Sannan kuma idan ka riki janibi na biyu kake koyarwa baka zuwa kai karatu, shikenan sai ya zamanto an koma gare ta gare ci. In ka koma koyarwa baka karatu, ba ruwan karɗuwa littafi a ganka da littafi abun kunya ne, a ganka da kaza kaza ne, a ganka abuwancin malamin ka kunya ne kaza da kaza da sauransu, sai ya zamanto daga ƙarshe kuma ɗaliban ka sun gane ma ƙarya ce kake koyar da su. Saboda in ya zamanto tura ta kai bango, littafin da ka iya din an kure ka da shi, sai ka ce ba za ka je ka ƙara karatu ba. Sai zamanto aka zo karatun ya koma kama kami, yau a zo a bada tatsuniya ce ka yan wayar gida ba sha'awar karatu mu yi tatsuniya. Wannan mu fara da kanka yi mana tatsuniya mu ji. Sai ka ga makaranta da kuma wata tatsuniya ai karatu ya lalace. Mun gane. To dole a hada guda biyu, shine yace mastankaftu min al-istifadati wa ma bakhiltu bil ifadati. Yace ni bin yi girman kai ba daga neman fa'ida daga wajen wani na, sannan kuma bin yi rowa ba daga fa'idantar da ƴan uwana. Na'am.
Bin Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma bima adrakta al-ilma qala bi lisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa inma summiya talibul ilmi ma yaqulu li kathrati ma kanu yaquluna fi az-zaman al-awwal. ما تقول في هذه المسألة؟
نعم. قيل لابن عباس رضي الله عنهما أنفدا عبد الله بن عباس بحر العلم. كوجينا علمي كنام كوجينا سن عبد الله بن عباس وندا ما يجي صلى الله عليه وسلم يما يدعى تعلم يما يدعى الله تعالى يباشي فهمت القرآن. Wanda ya zamanto cikin sahabbai na ma'aiki ya koma marji'i bangaren abin da ya shafi tarjumal alqur'ani, fassara alqur'ani. To an wa Abdullahi dan Abbas tambaya Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa. Aka ce da shi bima adraktal ilma. Aka ce malam Abdullahi, da menene ka samu ilimi? Me dalilin da yasa ka samu ilimi? Menene ya tagaza maka wajen abin da ya shafi samun ilimi din nan? Menene sirrin nan? Qala bi lisanin sa'ulin. Yace Allah ta'ala ya hore min da harshe wanda yake mai yawan tambaya. Idan aka ce sa'ul ala wazni fa'ul, siga ce daga cikin sigogi na mubalaga. Sabur, shakur, fa'ul, an gane ku? Shine sai yace sa'ul da harshe wanda yake mai yawan tambaya. To idan ka karanta tarihi na Abdullahi dan Abbas, za ga cewa lalle Abdullahi dan Abbas ya cika tambaya. Zai tafi gidan sahabi ya zauna ya bata lokaci mai tsawo saboda ya yi wa sahabin nan tambaya. Zai je shi ya tarra wancan gidan shi kuma tambaya wanda take mai fa'ida, sannan kuma tambaya cike da girmamawa ba da wulakantarwa ba. Idan ya zamanto mutum iya tambayar shi iya in kuka haɗu da shi a titi ne, ba zai iya taka wa ba ya zo gidanka ya maka tambaya, wannan tambayar tashi ba mai muhimmanci ba ce. Akwai wanda ya ɗauki tambayar da yake da muhimmanci, idan yanzu yana buƙatar ya maka tambaya, yana da kiredi a salular shi, ba zai kira yake ba saboda ya san muhimmancin tambayar. Zai taka takam takam ya zo shi gidanka, imma a saman keke, imma a saman moto, imma a sayyada, ya zo shi maka tambaya kuma ka warkar da shi daga matsalar da yake kai. To kuma hallo, akwai lokacin da tambayar za ta kama shi, lokacin da kuka haɗu da shi a wata munasaba, ana zaman wata sabga, shikenan wata tambaya ta bujurto mishi a wannan lokacin zai jifa wannan masala tashi zuwa gare ka. Amma mutumin da za ka ga cewa shi tunda kake baka taba ganin shi a kofar gidanka ba, ya zo ya maka tambaya, amma da ya kiraye ka a salula, amma kuka haɗu da shi a titi, kullum yana cewa akwai tambayoyi mala. Wannan ba Sa'ul bane wanda yake mai fa'ida. Daga ta taso mishi shi mutumin da yake da kai ya bayo abu muhimmanci. Guri baya mai nisa, garin masoyi baya nisa. Sahabbai na ma'aiki sun yi tafiya tsawon wata guda saboda neman hadisi guda daya. Kai ba za ka iya yin tafiya ta minti goma ba, saboda zuwa a warware maka wata masala sai dai ka yi kira a salula ka sa dala goma minti bakwai. Ka ɓata wa malam lokacinsa, ka sa dala goma sai ka kira malam ka ce bari ya warware mana wannan matsala ɗin. A'a, ka taka ka tafi a maka bayani. Mun gane da kyau. Idan ya zamanto yau ka zo ka a ƙafa, gobe ka zo a moto, jibi ka zo a sama, shikenan wata ran in kana kwance a gida ne kana nazari da sauransu, wata matsala ta rikice maka sai ka tuntuɓi malam. Ya zan cewa lalle wane ba rago ba ne, amma kullum kai kawai sai dai a sama za a ganka. Kullum a ganka ka ɗago hannu a cikin wadda assalamu alaikum, malam ina da tambaya. Hadi alaka shakar mabuda wadda ɗinka, saboda kawai kai kullum tambaya ce gare ka, kuna tare da shi a waje ɗaya ma ba za ka iya zuwa gidan shi ka yi tambaya ba. Na'am, ita bilisanin sa'ulin, da harshe wanda yake mai yawan tambaya, wa qalbin aqulin, da kuma zuciya wanda take mai yawan fahimtar abin da aka gaya mata. Abdullahi dan Abbas, Allah ya bashi zuciya mai fahimta. Wani za ka ga cewa shi yawan tambayar gare shi, amma yau in zai maka tambaya biyar gobe za ka ce ni da a matsalolin nan da muka yi na jiya tambayar ka ta kaza da kai ya nace. Wallahi malam na manci. To sai ka lura da cewa ashe shi kawai bata maka lokaci yake. Amsar da yake gaya da kake da yake da kake bashi lokacin da ya maka tambaya irin ta sha yanzu biya yanzu ce yake su. Wanda wataƙila in wannan irin wannan amsa ɗin ta tuttusu a gare shi sai ya sake tambayar ka, za ka ba shi wannan amsa, shi ba zai iya baiwa kanshi amsa ba. Kaga wannan kana ɓata wa kanka lokaci ne. Wa innama summiya ɗalibul ilmi, wato sani dai an ambaci ɗalibin ilmi da sunan ɗalibin ilmi don saboda ma taqulu, me kake faɗa game da mas'ala kaza. An gane da kyau. Wannan haka za ka gani idan kana karanta littattafai na magabata na wancan lokacin, za ka ga cewa suna cewa ma taqulu fi mas'alati kaza, me kake faɗa game da kaza, me za ka faɗa akan kaza. To sai aka ce ɗalibul ilmi kenan, mai neman ilimi. To haka ya kamata ya kasance. Li kasrati ma kanu yaquluna fi zamanil awwal, wato an ambaci ɗalibin ilimi da ma taqulu saboda yawan abin da suka kasance suna faɗa a zamani na farko. Suna ce da wa ma taqulu fi hadhihi almas'ala, me kake faɗa a cikin wannan mas'ala din. Ɗalibin ilimi mu mun san shi da sunan ɗalibin ilimi ko, amma ba mu san shi ba da sunan ma taqulu. To ana ce mai ma taqulu, ma taqulu in ka ce mishi ma taqulu ya san abin da kake nufi. Ɗalibin ilimi kenan. Saboda shi in ya zauna a guri, in zai yi wa malami tambaya ce zai mishi ma taqulu fi kaza, me kake faɗa a mas'ala kaza, menene ra'ayinka game da kaza, shi yasa ake ce mishi ma taqulu. Ɗalibin ilimi ana ce mai ɗalibin ilimi, sannan kuma ana ce mishi ma taqulu. Amma yanzu in ka ce mutum ma taqulu zai ce me kake nufi, ka ce mishi ba karanta ta'limi ba, ce ai magabata suna cewa dalibin ilimi ma ta qulu saboda yawan istikhdamu wannan kalma din da dalibin ilimi yake yace ma ta qulu fi hadhihi almas'ala me kake fada game da wannan mas'ala din a cikin wannan mas'ala din menene fahimtar ka kai hadisi na ma'aiki da yace kaza kai me ka fuskanta me ka fahimta a ciki daga kuma wajen malamai magabata na'am
وإنما تفقه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بكثرة المضارحة والمذاكرة في دكانه حين كان بزازا وبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب
نعم وإنما تفقه أبو حنيفة سند الإمام أبو حنيفة Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya fahimci addini na musulunci ba da komai ba ya fahimce shi ne bi katsiratil mubarahati saboda yawan jefaffe niya da suke tsakankanin shi da abokin karatu yin magana akan mubaraha mubaraha shine abin da ya shafi ba ni gishiri in ba kaman da ka bani abin da yake wajenka na ilimi ni ma in baka abin da yake wajena na ilimi to da wannan al-Imam Abu Hanifa ya fahimci addini na musulunci wanda yake nuni akan cewa dalibin ilimi akwai buƙatar ya zamanto yana da kai abokin karatu wanda za su dinga saka lokaci mai tsawo wajen tattaunawa akan masaloli na addini na musulunci wajen karanta littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza saboda a wannan lokacin ne ya tafarran lailu an subhihi mun gane da kyau a wannan lokacin ne zaka fahimci waɗansu masaloli wanda baka fahimce su ba daga bakin malami daga bakin abokin karatun naka ka fahimce su mun gane da kyau wal muzakarati da kuma yawan muzakara tunatarwa mubaraha bambancin su da muzakara mubaraha wani lokacin ana dora ta akan ma'anar al mubahasa shine munazara tana doka ma'anar mubahasa mun gane da kyau kai ka fahimci kaza akan mahanga ta kaza da kaza da kaza ni na fahimce shi akan mahanga ta kaza da kaza da kaza to mu zauna mu yi zubin ƙwariyar dalilai an gane da kyau kai ka kawo dalilan da za su kare wannan fatawa ta ka ni in kawo dalilan da za su kare fatawa ta kuma sai mu dora su a zahirin alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma ga wanda zai fi gangarawa ya tafi da kyau da zahirin alqur'ani da kuma sunna sai mu bi shi ba tare da ni na kallaci ra'ayina ba na tafi akan at-ta'assubul a'ma sannan kuma kai ma ba ka kallaci ba naka ka tafi akan at-ta'assubul a'ma ta kife ta makaho ba za ka yi wannan ba wannan shine ake ce da shi mubaraha sannan kuma mubaraha tana daukar ma'anar kana karanta littafin ta'alimi muna karanta umdatul ahkami muna karanta ajrumiya wata kila kai a littafin ta'alimi ba ka da ido a ciki ana karatun dai amma ba kowace kalma kake ganewa ba amma ka kana fahimtar umdatul ahkami kana karanta ajrumiya shi kuma wannan abokin naka ka san lokacin da ake karanta ta'alimi ya fi jin dadi zaka ga duk maganar da aka faɗa yana gane ta da kyau yana cewa na'am amma idan aka shiga umdatul ahkami halma barci yake kwashe shi saboda bai san abin da ake ba shikenan kai ka san wancan bangaren da wancan bangare amma baka san ta'alimi ba shi ya san ta'alimi amma bai san wancan bangaren da wancan bangaren ba sai ku hada karfi da karfi kace zo ka bani abin da yake wajenka na ta'alimi zan cika yi maka tambaya a cikin shi in muna karatu mun gane kaza ba mun gane kaza ka warware mu saboda na san kai ka gane shi ni kuma in warware maka umdatul ahkam in hede maka buri har wutse shi mun gane da kyau wannan ana ce mata ita ma mudaraha to ita kuma muzakara shine ka sabke littafin ta'alimi shi ma sabke littafin ta'alimi kuma kowa ya fahimce shi a cikin ku sai dai dan ba abin da ba za a rasa ba akwai irin kalimatu waɗansu wanda suka shige maka shi ba akwai waɗansu kalimatu wanda suka shige mishi to yau ku zo ku tunatar da junanku kai ka fassara yau gobe ya fassara ka fassara fasali na farko ya fassara na biyu ka fassara na uku ya fassara na hudu ku tafi a haka
in aka sauka allo shi ya fassara na daya kai ka fassara na biyu shi ya fassara na uku kai ka fassara na hudu zaman to an yi canje kenan wannan ana ce da ita muzakara to Abu Hanifa ya koyi ilimi da waɗannan guda biyu fi dukkanihi a cikin shagonsa hina kana bazazan lokacin da ya zama bazaz ne bazaz shine dan bosho yana sai da kaya ne yana sai da kayan bosho irin a kawo mishi dila a bajeta wannan ana ce da shi bazaz to lokacin da ya zama to yana sai da kayan bosho da kuma kayan kanti to a lokacin a shagon shi dan kasuwa ne Abu Hanifa fa wanda wannan yake nuni akan cewa kalmu zaman toci ma zamne kaga Abu Hanifa har maza ba gare shi to amma dan kasuwa ne kuma kada ka kafa hujja dan kana kasuwanci ba za ka yi karatu ba kace wallahi mu harkar kasuwanci ce kawai malam ta yi karhin mu yanzu shi yasa karatun na addini ma inda a ce sallah ma zai iya yiwa a sauke mana dan sati mu raka balas kace mu zai iya yiwa ba balas ba kai balas din alaira ba sai a maka ba kai ma lokacin da ya zama to bazaz ne mai sai da kayan bosho da kuma yan kanti wa bi hadha yu'lam da wannan za a gane cewa anna tahsil al-ilmi wal fiqh haqiqa tabbatar da ilimi da kuma fiqhu yajtami'u ma al-kasbi yana iya haduwa tare da neman abinci yana haduwa tare da kasuwanci ba lalle bane dan kana karatu na ilimi kuma kace ba za ka yi kasuwanci ba idan aka tambaye ka dalili kace ai karatunka zai bace in ka shiga kasuwanci in dai har kana da himma ko kana da niyya zaka je ka koma ai lokaci ake bashi kasuwancin ka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ne zaka tafi kasuwa sai wani zaka ga cewa wajen karfe 8 ma yana gida karfe 9 zai tafi ya bude shago amma kuma bayan sallar magriba zai taso daga can to yanzu daga 8 zuwa daga karfe 9 zuwa lokacin magriba idan kai lissafi zaka ga cewa ba zai kai awa 12 ba ma cikin awoyi guda 24 da kake da nayi ne da kwana dan sauran awoyin idan ka huda wannan awa guda 9 ko awa guda 8 da ka tafi kasuwa ka tafi 8 a 9 ka dawo karfe 7 awa nawa muke da kenan 11 awa 11 ka tafi 9 ka dawo 7 9 zuwa karfe 12 muna da awa 3 ko kuma awa 7 awa 10 gare mu ka je kai awa 10 a kasuwa yanzu kuma wajen awa 14 da kake da kai sauran duka baka da lokacin da zaka yi karatu baka da lokacin da zaka ware ka je wajen malam da littafi ɗaya ko biyu ka karanta amma kana da lokacin da zaka ware awa guda 10 ka tafi ka je kai ka nemi abincinka kaga anan ba zaka kafa hujja da wannan ba al-Imam Abu Hanifa yana zuwa yi karatu in yayi karatu a wajen malaman shi kuma in yaje shi shagon shi shikenan in yan kasuwa sun zo a yi baje kolin kasuwanci in babu yan kasuwa shikenan ya muraja shi da abokin shi dama irin yanzu mu kuma da za kai maka fada ko da kayan shayi da sauran su da dore shayi to su a wancan lokaci in kaga aboki a kasuwancinka na karatu ne an gane ku to yanzu in karatun za ku in ka dora mun shayi a sara kai to amma wanzu za ka ga cewa hira ce kawai za a je a maka ta banza kuma sai ka dora musu shayi to na'am
فكان أبو حفص الكبير رحمه الله يكتسب ويكرره فإن كان لابد لطالب العلم من الكسب لنفقة عياله وغيرهم فليكتسب وليكبر وليذاكر ولا يكسل وليس لصحيح البيان والعقل عذر في ترك التعلم والتفقه
توشيكنا وكان أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى أبو حفص ببان الله تعالى يجيكن صدر رحمة يكسن جي يكتسب yana neman abinci yana kasuwanci wa yukarriru kuma ya kasance yana maimaita karatun da ya koya a wajen malam a can kasuwar shi wanda wannan yake nuni akan cewa idan ka koyi karatu a wajen malami sali zaka tafi bayan sallar asubahi kaje kai awa ɗaya ko awa biyu ana koya maka karatu bayan ka dawo to idan zaka tafi shagonka tafi da littafi ɗaya ko biyu in kaje in ka dan samu faraga wajen 12 ta rana lokacin da dan sauya fara dagewa shikenan sai ka shiga cikin wani guri minti 5 kai ka dan yi nazari wani yazo shi mutun da yazo aka dan bashi abin da za a bashi har lokacin dan shiga wani lokacin za ka huce minti 10 minti 15 ma ba wanda yazo shi to a wannan lokacin kafin ka dawo gida ka bibiya wannan littafin guda ko wannan littafin guda biyu da ka tafi da su shikenan ka fa'idantu da duniya ka fa'idantu da lahira mun gane da kyau fa in kana la budda li talibil ilmi min al kasbi to idan ya kasance ba maka fa talibin ilmi dole sai ya nemi abinci li nafaqati iyalihi saboda ciyar da iyalansa yana da kwai mata yana da kwai yaya kaga inde ba sata ba zai je shi yayi a dole sai yayi kasuwanci inde ba wani bai kare mai mishi ginde yace to kai raka karatu kai kuma dun wata za a raka baka kaza ce to akar maka Allah ka raka karatu dun wata za a raka baka miliyan guda ka daro ido kace eh burgi guda dun wata ace eh ba ta naira ba kuma ta sai fada baka dan ka kama jiki to kar kai guda kar kai ihu wanda kace astaghfirullah an gane da kyau kace insha Allah kace insha Allah kace to karatu sai ba ayi kuma eh kace karatu sai ba ayi kuma kace cin nama shi ma sai ba ayi na'am mun gane da kyau to ba makawa in ya kasance ba makawa dole dalibin ilimi sai ya nemi abinci sai ya tafi kasuwa saboda kama iyalansa saboda ya kamata ƴan uwa mu sani idan aka maka aure kada ka zama kada ka zauna ka meke kafa ka ce kai malami ne ba kada masdar na abincin da zai dinga zo maka ya zamanto in akwai wata harka da kake yi wanda za ta kawo maka daidai gurgudo abin da zai rufa maka asiri to shikenan fa lillahi alhamdu sai kai iktifai da ita ka ci gaba da karatunka kuma kada ka zauna ka huta a ci gaba da karatu wannan karatu din ya zamanto shine a gabanka ba zaman fada ba mun gane da kyau saboda ciyar da iyali wa ghairihim da wadansu su irin ciyar da tsahi wani za ka ga cewa shine gidansu da tsohon da tsohuwar da matan shi tun kafin ya aure da ma iyayen shi a hannun shi suke to yanzu kuma dole sai yayi wannan kasuwanci din to fal yaktasib ya tafiya ya kasuwanci wali yukarrir yayi ta tittisa karatun nashi a can kasuwar tashi a shagon shi yayi ta tittisa kasuwar shi yayi ta tittisa karatun shi a bakin tebur din shi yayi ta tittisa karatun shi ɗan rumfar shi wanda ya kafa yayi ta tittisa karatun shi ana wali zakir yayi ta muzakara da ƴan uwan shi waɗanda suke ɗaliban ilimi wala yaksal kadda yayi lalaci ya zamanto yayi kasala yayi nauyin jiki walaysa uzrun mallan yace ba wani uzuri wanda yake karbabbe a shari'a li sahihil badani ga mutumin da ya zamanto yana da lafiyayyen jiki wal aqli da hankali fi tarki ta'allumi wat tafaqquhi cikin barin neman ilimi da kuma neman fahimtar addini na musulunci ba kada wani uzuri a wajen Allah ka zo ka ce wallahi mallan business ce tai yawa yanzu haka jiya da dare dan Allah ban dawo daga shago ba sai wajen karfe 1 na dare kawai wata motar mu ta zo lokacin da muke tashi karfe 10 kawai aka ce mota tana nan bakin gari za ta sabje ka da muka zo aka fara sabcewa ga sai karfe 1 na dare za ta mala yanzu kuma da na kwanta da safi da asuban nan da ya kamata an zo barci ya ci kari na sallar asuba ba sai karfe 8 na yita ba da ne maka ce wallahi in na fara dana maka mallan sai ka ji tausayi na ai dai ba mun tausayi bane in dai har zaka ware wa kanka lokaci na kaje kai harkar kasuwancinka yanzu inda a ce kana cikin karatu din lokacin kasuwancinka ina ga ko ba gama karatu ba ta zaka yi wa mala akramakallahu a wani uzuri za mu je mu saboda ɗan uwa suna tsaman mu a can shago za mu je mu ce a babu komai Allah ba da sa wata gida in kana so ka danna zuciyar shi ba kafin kai magana ka dan hudu wata jika gir ka sunna mishi a tai ka mu je mala amma su kuma a can wai kana jin kunyar ka ce musu to zan je ni gida in yi karatu shikenan sai ka tsaya ta sabja ka wata kila ma ka kira wani ranka dan Allah zo ka dora mana shayi yau aiki gare mu cikin dare gashi na an fara sauke abinci shikenan duk a cikin mutanen ka ba wanda ka yarda da shi wanda zaka kira wa shi ya tsare maka ka je kai karatu amma kana da yarkin da zaka fito kasuwa ko mallan ya tsare ka a wannan lokacin ba zaka bashi damar ya tsare ka ba ma zaka iya mishi wata allurar da ko shi kanshi yace ku zo ko shi kace ku zo tare da shi biyo ka zai amma baka san allurar da zaka wa na ƙasa da kai ba ya zamanto yana rike maka amana ya tsaya maka lissafi taf komai da komai a maka lissafi amma ka iya yanda zaka gyara duniya amma ba zaka gyara lahirar ka ba ka da uzuri a wajen Allah din yanda hada-hada ta kai hada-hada to kada ka mance da lahirar ka na'am
fa innahu la yakunu asfara min abi yusufa rahimahullahu ta'ala wa lam yamna'ahu dhalika min at-tafaqquhi faman kana lahu malun katirun fa ni'mal malu salihu lirajuli salihil munsalifi fi tariqil ilmi
na'am fa innahu to idan kuma ya zamanto yana da iyali yana zuwa kasuwanci amma sai ya zamanto kasuwar tashi irin wanda yake saida kogoro-goro ce yake saidawa ko yana saida rake wanda sai ya je shi da kyata za a samu abin da za a ci na wannan rana din a cikin aribar tashi to yace to wallahi mallam abubuwan ne sai a hankali kullum in muka je mu dan abin da za a dan korewa baki kuda ne ake samowa ba a samu kuma a huta sai lokaci kaza in yana tunanin talauci zai hana shi zuwa karatu ko to fa innahu la yakunu afqara haqiqa shi wannan dalibin ilimin ba zai kasance ba shine mafi talauci min abi yusufa rahimahullahu ta'ala daga abu yusuf al-balakhi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a abu yusuf al-balakhi ina ga akwai lokacin da ba abinci a gidansa za a je a tsino bawa na kabewa ka a jajjara a hike a zama to shine abinci bawa na kabewa a zo a jajjara shi irin yanda masu kudin suka danyi suka bare kabewa ko aka hike ta to wani zai zama to akwai dan abubuwa da yawa a jikin na tuwo da yake bari to za a je a kawo duka a yi dubara ya zama to wannan shine abinci amma duk da haka abu yusuf sai da ya suna cikin karatu saboda karatun ake nema ba duniya ba kai kana so ka nemi duniya amma kuma sai ka fake da neman karatu sai ka ce wallahi muna karatu ne shi yasa kaza in aka yi magana a kasuwanci karakalance ai shi yasa nake zuwa da littafi na kaza amma baka taba baiwa littafin ba awa biyu kana karatu ka baiwa kasuwancin ka awa 10 awa 9 awa 10 wani lokaci har awa 15 zaka ba su ka fita tun karfe 8 sai karfe 2 na dare ka zo ka amma duk da haka kuma karakalance wai dalibin ilimi ne kai kaga walam yamna'ahu dhalika wannan talaucin nashi bai hana shi ba min at-tafaqquhi daga neman fahimtar addini na musulunci faman kana lahu malun katsirun malan yace dukkan wanda ya zaman to yana da kai dukiya wanda take mai yawa fa ni'mal malu salihu lirajuli salihi ma dalla da dukiya wanda take tagari a hannun mutum nagari idan kana da dukiya mai yawa to kada wannan dukiyar taka ta shagaltar da kai daga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya idan dukiya ta zamanto mai yawa ce ta gari ce a hannun mutum nagari al-munsarifi fi tariqil ilmi wanda zai kashe wannan dukiyar tashi a hanyar neman ilimi to wannan shine mutum nagari kenan amma mutum nagari ba shi bane wanda zai ta tara dukiya kuma yake kashewa cikin hanyar Allah na'am
قيل لعالم بما أدركت العلم قال بأبن غني لأنه كان يصطنع به أهل العلم والفضل فإنه سبب زيادة العلم لأنه شكر على نعمة العقل والعلم وهو سبب الزيادة
قيل لعالم أنفداغ ونمالمي دك تكيم مغباتا أكتشيد شي بما أدركت العلم دا منين كالسك إلمي دا منين كسام إلمي qala bi abin ghaniy yace na samu ilimi ne saboda mahaifina mawadaci ne to kun ji ha idan mutun Allah ta'ala ya sa baban shi mawadaci ne to ya gode wa Allah in baban nashi wannan yana so yayi karatu to lalle zai samu karatu idan baban nashi yayi al-akhdh bil asbab na farko yace li annahu kana yasdanu bihi ahli al-ilmi wal fadli ya kasance yana yin alkhairi ga ma'abuta ilmi da daraja bihi da wannan dukiyar tashi wato idan ya zo shi wajen malam dan idan ya kawo dan makaranta to bayya tashi sai yawa malam goma ta arziki bayan kwana biyu kwana uku hallo ya zo shi zai yi wa malam goma ta arziki bayan an doki lokaci kadan zai ce ya malam to akwai bahun dawal masara an bada an kawo gida yanzu ga yaro nan zai tafi an kwambi ya ce to malam akwai bahun hatsi da aka bada saboda a raka muku ta kudi da hura ku raka sha an gane ku lokaci zuwa lokaci yazo ya ce to akar makallahu ah dan babur din nan na zamani ya kamata ku haushi shikenan ya samu eji madaidaici ya damka mishi ce mallan a raka hawa ana nan in ya ga mallan gidan laka gare shi ya ce mallan akwai wani gida da muka dan gina ku je ku shiga a kwambi a can za a yi wani dan aiki anan za mu ku jare-jare to ya sa a baje shi awa mallan gini na kirki to kaga dole wannan mallan din zai yi mi zai tsaya kula da dan shi in diya gare shi dole mallan ya kula da diyan shi in zai tafi wani guri mallan sai ya sa doka to duk wanda naga cewa ya hana wani karatu kashi zan bashi sai zaman so tamkar diyan shi ne na ciki cikin dan lokaci kankane mutane suna ba a karatu da wuri a ga diyan Alhaji sun yi karatu idan kana sawa mallan farin ciki to Allah ta'ala sai ya tagara wa ƴaƴan naka sai ya zama to sun yi karatu cikin lokaci kankane amma ya zama to tsakankaninka da mallan sai zagi eh me yasa ya zama a makarantar da kawai zaman banza ba wannan kuma su so suke in sai ga mutun da dan abu hannun shi kawai in yaje musu alheri naki ban nayi kudin laraba ne ma wata na 10-10 da raka bada su ba san bazahin kudi ne shi yasa kana da kudi amma kuma kudin laraba da kai da na talaka din daya za ya danka yi karatu yanda ya kamata ma'aihi mawadaci in yana so dan shi yayi karatu shine ya dinga yin alkhairi ga ma'abuta ilimi da kuma da daraja da wannan dukiyar tashi dan fa innahu sababu ziyadatul ilmi haqiqa kyautatawa ma'abuta ilimi da ma'abuta daraja wannan sababi ne na karuwar iliminka li annahu shukrun ala ni'matil aqli wal ilmi saboda godewa Allah subhanahu wa ta'ala ne bawa yayi akan ni'imar da ya mishi ta hankali hankali wanda mutum zai gane cewa lalle wani ya kamata a tallaba mishi wal ilmi sannan kuma ni'ima ce godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya mishi ta ilimi saboda kana da dukiyar in Allah ta'ala bai baka ilimin da zaka kashe ta ba a hanya mai kyau da ga cewa kana tafataka kana kashewa dukiyar taka amma kuma ga gurin da yafi dacewa daga kashe ta sai ka kashe ta a wannan cin gurin saboda baka da wannan kin ilimi wa huwa sababu ziyada to ita kuma godiya ga ni'imar da Allah ta'ala yake yi wa bawa sababi ne na Allah ya kara mishi wannan ni'ima din idan kana da kai dukiya sai ya zama to kana kashe ta akan hanyar Allah ta'ala lalle kana gode mishi kenan sai Allah ta'ala ya kara maka idan kana da ilimi sai kake aiki da shi sai Allah ta'ala ya kara maka na'am
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنما أدركت العلم بالحمد والشكر وكلما فهمت شيئا من العلوم وفقت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فزداد علمي
الإمام أبو حنيفة الله تعالى يجيكن صدر رحمة يتي إنما أدركت العلم سندينا رسك ون إلمين بالحمد da godiya ga Allah wa shukuri da kuma gode mishi akan ni'imar da ya mun fa kullama fahimtu shay'an duk lokacin da na fahimci wani abu min al-ulumi daga ilmomi wa waqaftu ala fiqihin wato na ci karo akan wata fahimta wa hikimatin da wata hikima na ci karo da ita a cikin karatu qultu alhamdulillahi ta'ala sai in ce godiya ta tabbata ga Allah fazdada ilmi sai ilmi na ya habaka mun gane da kyau ko to haka ya kamata idan kana karatu shikenan sai ka zo wata kalma wanda take mai muhimmanci kana neman wata mas'ala kawai kana cikin karatu kawai sai ka ci karo da ita to inda dama har sujudu shukuri kai to wannan zai sa iliminka ya karu saboda ka gode wa Allah ta'ala akan nuna maka rana da yayi ta cewa yau kai ne kaga mas'ala kaza da idanka da kana ji ana cewa kaza ana cewa kaza amma yanzu yau kai ne gashi kana taba gurin da hannunka to wannan godiya da za ka yi sai Allah ya ƙara fahimtar da kai kuma wata mas'alar a ce to akwai wata ma a gaba na'am
wa haka da yanbaghi li balibi ilmi an yashtaghila bi shukri bil lisani wal janani wal arkani wal mali wa yara al fahma wa al ilma wa al tawfiq min Allah ta'ala wa yatlubu al hidayata min Allah ta'ala bid du'a'i minhu wa tadarru'i ilayhi fa innahu ta'ala hadi man istahdahu
na'am shikenan wa haka da yanbaghi li balibi ilmi haka ya dace ga dalibin ilimi yayi kamace ga dalibin ilimi an yashtaghila ya shagaltu bishukuri da godewa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya mishi ta karatu bil lisani da harshen sa, zamanto daga bakin shi ana jin wannan godiyar tana fitowa daga bakin shi. Idan ya zamanto kana dalibin ilimi amma baka godewa Allah ta'ala ni'imar da ya maka da baki, to dan abinka ba za ka ce ba kana godewa Allah. Wal janan, sannan kuma ya zamanto kana godewa Allah subhanahu wa ta'ala ni'imar da ya maka da zuci, ya zamanto kana da aqida wanda take mai kyau. Wal arkani, sannan kuma ya zamanto kana godewa Allah subhanahu wa ta'ala da gababuwanka, ya zamanto kana aikata ayyuka na alkhairai a ganka bangaren abin da ya shafi aiki na alheri ba dama, kana baza makokarinka. Wal mali, idan Allah ta'ala ya hore maka dukiya, to ya zamanto a bangaren ilimi kana baza makokarinka ana, kada ka koma baya. In aka ce wannan kama kama ce za a yi ta ilimi, to kada a ganka a can gidan baya. In kama kama ce ta aikin banza kai ne na farko, amma in kama kama ce ta ilimi kai ne gidan baya, to kaga ba gode wa Allah da dukiyarka ba. Mun gane. Wani za ga in aka ce a hada kudi a si balo, wata kila shi ne farkon biya har ya raka alfahari, kai ne farkon wanda na biya kudin wannan. Nan da aka zo a cikin list a leka a gani sunana a ina yake, amma a harkar ilimi bangaren biyan kuɗi in aka zo leka a list sai a ganshi shine na kusa daga ƙarshe, kaga lalle akwai matsala. Wayar alfahama wal ilma wat tawfiqa, sannan kuma ya dinga ganin cewa wannan fahimtar karatu da yake da kuma ilimin da yake samu mai albarka da kuma gamnakatar ga baki da, ya dinga ganin cewa suna zo mishi ne daga Ubangiji madaukakin sarki. Saboda kada ya ce wannan karfin shi ne yake bashi fahimtar wannan, kada ya ce ilimin nan da yake da kai karfin shi ne ya bashi ko wayen shi ko dubarar sa, kale ga cewa wannan hanya da yake kai mai kyakkiya ba ruwan shi da sauran shagulgulla in banda aiki na Allah, ya ga cewa kawai shi ne ya fi karfin zuciyar shi, a'a Allah ne ya dafa mishi sai ya zamanto hakan da. Wa yatlubu lihidayata min Allah ta'ala, sannan kuma a kowane lokaci ya dinga neman shiriya daga Ubangiji madaukakin sarki, bid du'a'i minhu, ta hanyar roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala din shiriya, wa tabarru'i ilaihi, da kuma kaskantar da kai zuwa ga Ubangiji madaukakin sarki. Fa innahu ta'ala, haƙiƙa Ubangiji madaukakin sarki, hadin man istahadahu, mai shiriyar da dukkan wanda ya nemi shiriyar sa ne. Na'am.
فأهل الحق وهم أهل السنة والجماعة طلبوا الحق من الله تعالى الحق المبين الهادي العاصم فهداهم الله تعالى وعصمهم عن الضلالة وأهل الضلالة أعذبوا برأيهم وعقلهم وطلبوا الحق من المخلوق والعاجز وهو الأقل لأن الأقل لا يدرك جميع الأشياء كالبصر لا يبصر جميع الأشياء وعجبوا وعجزوا وأضلوا.
توشيك أنا لله كرات النامي وين أديوا. فأهل الحق ما أبو تاجس فيها هم أهل السنة والجماعة su ne ma'abuta bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma jama'a ta musulmai. Balabul haqqi min Allah ta'ala, sun nemi gaskiya daga wajen Ubangiji madaukakin sarki, saboda sun san shi ne wanda yake sanar da gaskiya din, shi ne gaskiya kuma gaskiya tana zauwa daga wajen shi ne. An gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alhaqqul mubin. Yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. مغاني ده كيو الله شيني الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. أنا تجي أنا أتكين تقو كي راقة تتكين وما يسنو إما نتقو تجي من كي راقة تشيو هو إن أكا تشيري إما إن أكا تشيري هو ده سيأكوما وما يسنو نمبا الحق المبين. Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne tabbataccen sarki, al-mubini wanda yake mai bayyana gaskiya daga barna, al-hadi wanda yake mai shiryar da bayinsa zuwa ga hanya wanda take mai kyakkiya, al-asimi wanda yake mai karewa bayinsa daga aikata sabo. Fahadahumullahu ta'ala, sai Ubangiji madaukakin sarki ya shiryar da su din, wa asamahum anid dalalati, ya kiyaye su daga fadawa kwatami na bata. Amma wa ahlud dalala ma abuta bata, idan aka ce ahlud dalala anan sune wadanda suke kishiyar ahlus sunna kenan su wannan ujibu bi ra'ayihim an burge su da hankalin da Allah ya ba su da kuma ra'ayin da Allah ya ba su idan za ka cewa wani yana jiji da ka saboda abin da Allah ta'ala ya ba shi na ra'ayi in ya faɗi magana kai ka ce wahayi ne daga Allah ya iya tsara zance an gane min inna ma hadha min ikhwanil kuhani min ajli saj'ihi alladhi saj'aku an burge su ne bi ra'ayihim da tunaninsu wa aqlihim da kuma hankalinsu wa talabul haqq min al makhluqil ajiz sai suka nemi gaskiya daga wajen abin halitta wanda yake gajiyayye ne wa huwa al aql shine hankali da anna al aqla domin hankali la yudriku jami' al ashiya'i baya riskar dukkan abubuwa ba komai bane hankali yake iya ganowa akwai abin da hankali din baya iya riskar shi kalbasari la yubsiru jami' al ashiya'i kaman dai ido kaman gani ta yanda gani baya ganin dukkan abubuwa ba kowane abu bane gani yake ganin shi mun gane da kyau ba kowane abu bane ido yake iya gano shi akwai abin da akwai shi amma kuma ido baya iya ganin shi mun gane da kyau yanzu in aka ce mutum yana da hankali in ya ce yana da hankali za a gaskata shi ko ba za a gaskata shi ba za a gaskata shi ko in aka ce nuna hankalin nashi a ina yake a ina zai ce hankalin shi yake a yana kallo da ido ina hankalin nashi yake kana da hankali aka ce yi kana da ka ce ina da a ce ina yake hankalin naka nuna min shi kaga kalkalar da bai amma ko aka tabbatar da cewa kana da shi to haka nan shi ma kanshi hankalin ba komai bane kuma yake riska in gane da kyau to dan haka fa hujibu sai aka sha makance su ga barin shiriya din wa ajazu suka gajiya wa adallu kuma suka batar da bayin Allah da ka hanya wanda take mai gajiya to ina ga sai mu kwana anan ko alhamdulillah وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك